الحكيم العليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sada a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da 21 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2423 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na 25 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 242 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun yau za mu tashi farkon aya ta 243 kafin haka ko wadansu yan tambayoyi da wata fadakarwa tambaya ta farko wanda littafi ne wanda aka wallafa cikin harshen Hausa aka sa masa suna ƙuri'ar annabawa daga shugabanmu Nabiyullahi Daniyalu alaihi salam kuma wanda za a yi amfani da shi ko za a yi amfani da ita ɗaya bayan ɗaya wato littafi ne na duba don wata yar uwa ta aiko cewa da Allah in duba yana da amfani ko baya da amfani baya da wani amfani ko na sisin kwamo ƙarairayi ne a ciki da aka yi wa Allah aka yi wa manzon Allah kowane annabi an ba shi wani sahami ko wani aro ko kibiya wanda wai za ka rintsa idanka sai ka canko bishafin da ka canko to sahamin annabi Dauda sai ka buɗe ka ga me yake ciki sahamin annabi Yusuf idan hannunka ya faɗa kan sahamin annabi Yusuf sai ka bincika ka ga me ya kai wani mutum ne aka so kulmi a Kano ya magashi duk ƙarairayi ne a cikin manzon Allah bi hamin sultan dan babu yanda za a yi mutum ya iya sanin gaibin abin da zai faru gobe ko jiji sai Allah madaukakin sarki inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimul khabir saboda haka lalle a kiyaye irin waɗannan littattafan ba su da wani amfani mai tambaya ta biyu wata baiwar Allah ce take cewa a taimaka mata da addu'a domin suna ta fama zuwa kotu akan rabon gado ga alama mijinta na yarasu ko mahaifinta kuma suna ta zuwa kotu sai su dawo har da an raba gadonsu muna taimaka miki da addu'a Allah sanya imani a cikin zuciyar alƙalin ya raba muku huta domin ba a son a yi jinkirin rabon gado in ba wata matsala ta faru ba kamar matsalar cewa kila ya zanto cikin matan da mamaci ya bari akwai mai juna biyu ana so a ga me za ta haifa ko kuma ya kasance cewa akwai bashi a kan shi na mutane ko shi ma akwai bashin su da yake da shi a wurin waɗansu mutane ana ƙoƙarin a harhaɗo kawo nan kuɗaɗen da yake bi ko kuma shi a harhaɗa wanda yake bi wannan ne kawai ke sa a yi jinkiri amma in banda wannan kuskure ne abin da waɗansu alƙalai suke na rashin raba gado su yi ta wahalar da mutane Allah ya tsare mai wannan kuma yana tambaya ne kan tawassuli ya kawo aya to yadda ya rubuta kenan ba wai da aya take ba shi ya ce ittabi'u sabila man anaba ilayya ayar kuma wattabi'u sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun cikin suratul qumar gurgurdan abin da ya fahimta cikin wannan ayar tana nuna halaccin yin tawassuli da waɗansu bayan Allah waɗansu salihai waɗansu waliyai ka ce ya Allah ka bani kaza dan wali wane ko albarkacin shehi wane ko albarkacin wane cikin waɗansu salihan bayi me yanzu ko waɗanda suka mutu to amma ayar ba haka take nuna ba Allah madaukakin sarki yana cewa wattabi' sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin wanda ya koma zuwa gare ni ma'ana irin yadda ya koma zuwa gare ni kai ma ka dawo zuwa gare ni irin yadda ya kadaita ni da ibada kai ma ka tsayanta ni da ibada irin yadda ya bi umarnina kai ma ka bi umarnina irin yadda ya hannu daga abin da na hana shi kai ma ka hannu daga abin da na hana shi wannan shine fassarar ta fi sabilillah wanda babu wani magudi a ciki amma ba za a kafa hujja da ita ba wajen cewa wannan na nufin ga wani shehi ya bi Allah kai kuma ka bi shehin irin yadda ya bi Allah kai ma sai ka bi Allah irin yadda ya bi manzon Allah kai ma sai ka bi ne ka bi manzon Allah irin yadda ya so manzon Allah kai ma ka so manzon Allah amma ba wai kai ka so shi shi ya so manzon Allah ba kai ka roke shi shi ya roki Allah ba kai ka bi shi ya biyayya ga Allah ba kai ma za ka so Allah za ka so manzon Allah za ka biyayya ga Allah za ka roki Allah wannan shi ne ka'ida ta koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma maganar tawassuli cewa mun sha yin maganar tawassuli wato tawassuli ana yi ne da ɗaya daga cikin al'amura guda hudu ko mutum ya yi tawassuli da imaninsa ya halatta ka yi tawassuli da imaninka ka ce ya Allah dai imanina da kai dai imanina da littafin da ka saukar shi ne alqur'ani dai imanina da annabawanka da ka turo mu bashirin wa munzirin ka biya mun bukatar kaza ka tsare ni daga abin iri kaza, ka ni'imta ni da kaza. Wannan tawassuli ne da imani. Hujjar wannan cikin suratu Ali Imran, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wato ayar abinda take cewa rabbana, ya ubangijinmu, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, mun ji wani mai kira wanda yake kira zuwa ga imani, shine annabin da ka turo mana. An aminu bi rabbikum, yana cewa ku yi imani da ubangijinku, ya ku mutane. Fa amanna, dan haka sai muka yi imani din. To a sanadiyar imanin nan, faghfir lana dhunubana, gafarta mana zunubanmu, wa kaffir 'anna sayyi'atina, kankare mana wato ainihin kurakuranmu, wa tawaffana ma'al abrar, samu ko ka karɓi rayuwarmu tare da al'abrar, bayan ka masu da'a a dare ka. Kaga a nan tawassuli ne da imaninsu, innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana, da suka yi imani sai suka yi tawassuli da imaninsu. Na biyu, yin tawassuli da sunan Allah ko sifarsa. Ubangiji ta'ala ya ce, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i sayajzuna ma kanu ya'malun. Ubangiji ta'ala yana da sunaye mafiya kyawu, ku roke shi da su. Kace, ya Allah, dan sunanka ar-rahman, kai mun rahama. Ya Allah, dan sunanka al-ghafur, kai mun gafara. Ya Allah, dan sunanka al-hakim, dan sunanka al-alim. Kowane suna cikin sunayen Allah ya halatta kai tawassuli da shi, ko kai a haɗe. Ya Ubangiji, dan sunayenka mafiya kyawu, sufofinka mafiya kamala, domin waɗannan sunayen naku masu tsarki, kai mun abu kaza, kai mun abu kaza. Kuma ya tabbata cikin hadisi, manzon Allah ce, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsak, anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak. Wannan hadisi ya dace da waccan aya ta walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, da Allah ce ku roke shi da su. Sai manzon Allah yayi a aikace, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, ina roƙonka, bi kulli ismin huwa laka, ina mai yin tawassuli dukkan sunan da yake naka ne don biyan bukatata. Tawassuli na uku shine kai tawassuli da aikin ka na da'a, jihadi, biyayya ga iyaye, taimakawa gajiyayyu, in har waɗannan ɗin ɗabi'unka ne, taimakawa gajiyayyu, taimakawa marasa lafiya, jin ƙan marayu, in duk wannan na cikin halayenka, ya halatta ka yi tawassuli da su. Manzon Allah ya nuna haka cikin hadisin mutane guda uku da kogon dutse ya rufe da su. Ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da gujewa zina da ya yi, ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da biyayya da yawa mahaifansa, ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da riƙon amanarsa. Suka roƙi Allah, kowa ya roƙi Allah da wannan abin, ya yi tawassuli da shi. Manzon Allah ce, sai dutse ya buɗe, suka zo suka fito suka yi tawassuli. Wannan hadisi yana nan a kusa ma Imam An-Nawawi ya kawo shi cikin Riyadus Salihin. Tawassuli na hudu shine sai kai tawassuli da addu'ar wani bawa na gari. Kaga idan an ce addu'ar wani bawa na gari, yana raye kenan. Sahabbai sun kasance suna tawassuli da addu'ar manzon Allah lokacin rayuwarsa. Kamar yadda wani sahabi ya shigo manzon Allah na hudubar Juma'a ya yanke shi, ya ba shi labarin ruwan sama cewa ya yanke, ga wahala ana ciki, dabbobi na mutuwa, abinci ya yi kaɗan. Manzon Allah ya ɗaga hannu, kafin ya soke hannunsa sai ga girgije, kafin ya gama huduba sai ruwan sama ya sauka, har mako guda ruwa yana sauka. Da wata Juma'a ta dawo kuma sai ga wani ya shigo, waɗansu malamai ko suka nuna wancan na farko ne, waɗansu malamai suka nuna wani mutum ne na biyu. Ya ce, manzon Allah, ruwa ya yi yawa, gidaje suna rushewa, ana ta rushewa. Manzon Allah ya ɗaga hannu ya ce, Allahumma hawalaina la alaina, ya Ubangiji, a kai gefenmu kuma banda mu. Dan da nan sai gari ya washe, ruwa kuma ya tsaya. To ka ganin tawassuli da addu'ar salihin bawa kenan, in ko salaha ne, ai ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da annabi ya bar duniya, tunda ba a tawassuli da gangan jikinsa, sai Umar ɗan Khattab ya jagoranci mutane suka tafi wajen Abbas baffan annabi, kamar yadda riwaya ta nuna cikin Bukhari. Suka yi tawassuli da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib. Umar ɗan Khattab kansa yake cewa, ya Ubangiji, muna roƙonka da mu yi tawassuli da annabinka lokacin yana da rai. Yanzu ko da ba ya da rai, gashi za mu yi tawassuli da baffan annabinka. Abbas yi addu'a, suna cewa amin, Allah ya sauka musu da ruwa. Inda a ce da gangan jikin annabi ake yin tawassuli, kawai a ce Allah saukar da ruwa dan annabi, to ai annabi ba kamar mu bane ba, ba bambanci lokacin rayuwarsa da bayan rayuwarsa. Domin Ubangiji Ta'ala ya haramta wa ƙasa cin naman annabawa. Kowane annabi inda za a buɗe cikin kabarinsa za a same shi kamar ranar da aka binne shi, ƙasa ba za ta ci namansa. Saboda haka gangan jikinsa bai lalace ba, tsararre ne sallallahu alaihi wasallam. Inda ana tawassuli da zatinsa ne da sai su yi. Amma Umar bai tawassuli da zatin annabi ba, sai tawassuli da addu'arsa a lokacin rayuwarsa, da yake yanzu baya cikin halin rayuwa, baya yiwa yin tawassuli da addu'arsa, sai aka yi tawassuli da addu'arwa babbansa shine Abbas ibn Abdul Muttalib. Wannan shine abin da yake rangadau a fili cikin Sahih Bukhari. Banda waɗannan nau'ikan tawassuli, duk wani tawassuli da zaka yi to sunansa bid'a. Kace ya Allah dan annabi Musa, ya Allah dan annabi Isa, ya Allah dan mala'ika Jibrilu, ya Allah dan ɗakin Ka'aba, duk wannan bid'a ne. Ya Allah dan annabi Muhammad, ko kace dan albarkacin annabi Muhammad, duk bid'a ne. Ba wai annabi baya da albarka bane, shine ma yafi kowa albarka. Dan lokacin rayuwarsa idan yayi aski, sahabbai wawasan sumar da aka aske daga kan manzon Allah suke dan sumar da albarka. Ruwa idan ya rage, manzon Allah wawasu ake wa zai sha, kai ruwan alwalarsa ya kai matsayin da ba a zubarwa, wani lokacin sai su tara masa a cikin daro ko kwano ko roba ko wata kwantena yayi alwalan a ciki, dan ai wawasu shanye wannan ruwan alwalan saboda ya taba jiki mai albarka. Kaga anan babu shakka dangane da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma idan kace ya Allah dan albarkacin annabi, albarkacin annabi ai nashi ne shi annabin, kai ba za ka dauko albarkar sa ba a baka. Albarkar sa da zata na su zuwa gare ka in ka bi sunnarsa, sai ka samu lada na kayi aiki irin aikin annabi. Amma ba albarkar sa da ta shafi addu'ar sa wani aikin sa kace kai kuma a baka wannan ba. Da haka ya kamata mutane su gane wannan, dan idan ka ce ba a yi wannan sai a ce ka gan su ba ma sa san annabi. Mu ko mun tabbatar cewa ahlus sunna su suka fi kowa kaunar annabi a duniya, dan ahlus sunna ne suke karanta hadisin annabi, motsi ga dan kala rasulullahi sai ku sani. To amma in ba ahlus sunna ba, ku sai dai a karanta wani littafi na mafarki, littafin karamar wani wali, a yi shafi biyar ba ambaci sunan manzon Allah. Mu ko motsi kaɗan bilibili kala rasulullahi, bilibili an abi wa da kala rasulullahi, don haka ya ɗan kowa ya kamata ka fahimci wannan, don a cikin bayaninsa ya nuna yana son ya fahimta. Kuma da Allah duk wanda zai rubuto tambaya wanda akwai ayar alqur'ani a ciki, kuma bai haddace ta ba ko ya haddace ta bai iya rubutunta ba, dan Allah ya buɗe qur'ani ya duba ya rubuta ta ya kwafota a madadin ya rubuta da ka ya kuskure, kuma yadda a warcewa ayar alqur'ani ce. Na saba mutane a Kano, duk wanda ya tambaya inda ya rubuta ayar alqur'ani ba daidai ba na ansa, sai zan zo labarwa a gare shi. In yana son ya rubuto ayar alqur'ani wanda zan ansa, to sai ya rubuto da daidai, wato mahaddaci ne shi ya saba, ko ba mahaddaci bane ya bude ya kwafo. Amma kawai ka rubuto wani larabcin da sai kana Allah ta'ala, zan ce a'a babu wannan a cikin alqur'ani, sai in aje. Tambaya ta ƙarshe, hukuncin cin naman kare shin halal ne ko haramun? Kuma me kawo me da me fi naman kare ko? Naman kare haramun ne. Haramun ne. Baya cikin manzon Allah ce dukkan abin da ke zi makhlabin min at-tayr wa min at-tayr wa zi nabin min as-sibaa. Haram. Duk abin da yake da fikoki da yake farauta da su, kaman kare, kaman damusa, ba suna da fikoki hakoran nan nan gefe masu karfi kaman kura da suke farauta da su ba, to duk abin da yake da wannan haramun ne cin naman sa. Da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ma maki ma ce wai ana tambaya kare ya halatta ko bai halatta, haramun ne, haramun ne, haramun ne. Wannan tambayar za ku sai gobe, wai tambaya game da wata takarda da take tsayawa dangane da menene 11 September, cewa mu zuwa cikin Al-Qur'ani abin da ya faru na 11 September. Wannan sai gobe. Wannan kuma wani wando tun jiya aka nuna mun shi, ana sayar da shi a kasuwa cikin kayan gwando amma da sunan Allah karara a ciki, wanda ya kamata a nisance shi. Wurin wannan bakin za ga Alif Lallam Hakuri, ina jin kamera ba za ta iya ɗauka ba, amma duk wanda ya zo nan gurin zai iya karanta shi. da haka ya kamata a faɗa. A ce ana sayarwa da ƴaƴan musulmi irin wannan wanduna da sunan Allah don wulakanta sunan Allah, mutum ya sa ya rika zama a kai, ya barci a kai, ya shiga banɗaki da shi, ki kaga akwai haɗari ƙwarai da gaske. Da haka mu rinka lura dangane da kayayyaki da zamu rinka saya muna sawa, musamman kayayyaki na yayi irin wanda suka shafi zamani, musamman kuma irin wanda suke kamanceceniya da kaya irin na arna. Ya kamata duk mu faɗaku da wannan, Allah ya tsare mu, Allah ya kiyaye mu. Da haka duk wanda ya ga irin wannan sai a kwashe a ƙona, shi ne abin da yake mafi dacewa. Allah ya tsare mu. Za mu tashi aya ta 243. Mai Allah ta'ala ya ce:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم شمباكا يرجوبا zuwa ga mutanen nan da suka fita daga cikin gidajensu, wahum ulufun, su dubbai ba wai dubu ɗaya ba. Uluf jam'i ne na alaf, alaf jam'i ne na alf. Idan an ce alf dubu ɗaya kenan, alaf dubbai, kuma uluf ya zama dubbai ɗin dubbai kenan. Yan har ya halatta a faɗa hakan a Hausa, to wannan shi ake nufi. In ko bai halatta ba dai kun fahimci saƙon da nake so in isa. A taƙaice dai uluf jam'i, jam'ul jam'i ne. Waɗansu kuma suka ce uluf ai daga mu'talifuna, wahum ulufun ai mu'talifuna, suna haɗe, suna tare da juna. Kamar da Allah ya ce wa allafa baina qulubihim law anfaqtum ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. At-ta'lif shine mutane suna tare da juna, suna haɗe, suna jere. Kharaju min diyarihim, sun fita daga cikin gidansu, wahum ulufun, su dubbai, hazara al-mauti, dan gujewa mutuwa. Baka da labarin waɗannan mutanen, akan ce alam tara kan abin da ka riga ka taɓa sani. In ka riga ka taɓa sani, sai ya zanto kiranka ake zuwa ga yin mamakin halinsu. Ko a ce alam tara zuwa ga abin da baka taɓa sani ba. In baka taɓa sani ba, sai ya zanto so ake a ilmantar da kai don ka ɗauki darasi a ciki. Da haka in ya tabbata manzon Allah ya san waɗannan mutane kafin saukar musu da wannan wahayi na suratul baqara, to yanzu ana kiran shi ne don ya yi mamakin kirsarsu. Ta yaya za a yi san adan ya gujewa mutuwa? Ina za ka shiga ka gudu? In ya zanto bai taɓa saninsu ba, sai ya zanto kiran shi ake zuwa bai san labaru. Shi yasa alam tara ila, tara ɗin yake yin ta'addi da ila, domin ma'anarsa alam tanzur. Duk inda ya zo cikin alkur'ani da ila yake yi, wato bai taɓa yin ta'addi ba da abin da yake, wato ainihin ba ila ba. Sai a wajen alqur'ani mai girma, alam tara ni, alam tara ya ni kullama ji'tu tariqan wajadtu biha tayyiban wa illam tutayyibi. Yace alam tara ya ni, a madadin alam tara ya ilayya kullama ji'tu tariqan wajadtu biha tayyiban wa illam tutayyibi. Ma'ana alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim hum ulufun hadar al-mauti fa qala lahum Allah, sai Allah ta'ala ya ce da su mutu, duku fadu ku mutu. Ba san fita badan su gujewa mutuwa, sun fita don su gujewa mutuwa, sai Ubangiji ce mutu, ku faɗi ku mutu. Duk suka faɗi suka mutu gaba ɗaya. Kalmar mutu ɗin domin al'amarin Ubangiji, idza arada shay'an innama yaqulu lahu kun fayakun. Da Allah ya ce kun, kafin kauda sun da rufa ya daure lu ara abun ya faru. Baya buƙatar ɗaukar lokaci, an ce kun ne dan an yi mana kwatance, amma ba dan abin yana ɗaukar lokaci ba. An gane ku? Sun ma'ayahu, sannan daga baya Ubangiji ta'ala ya rayar da su. Abdullahi ɗan Abbas ya nuna an rayar da su ne a sanadiyar wani annabi da ya musu addu'a. Ya zo ya wuce ya gan su halin da suke cikin roƙi Allah ya rayar da su. Wannan asar na Abdullahi ɗan Abbas, in ya tabbata daga gare shi kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa, to ya zanto asar ne mawquf, dan bai yi rafa'insa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum, thumma ahyahum, sannan daga baya Ubangiji ta'ala ya rayar da su bayan sun mutu din. Walakin inna Allaha lazu fadlan ala an-nas, lalle Ubangiji ta'ala ma abucin falala ne ga mutane. ولكن اكثر الناس لا يشكرون اما da yawa daga cikin mutane ba su yi wa Allah godiya bisa ga falalatin da yake ba su imma falalatin lafiyar jiki imma falalatin ilimi imma falalatin wadatar dukiya imma falalatin yawan ƴaƴa da dangi duk wannan dangi ne na falala wanda kowanne daya idan Allah ya bai wa mutum ana bukatar mutum ya zo mai godiya ga Allah Allah yace wa qatilu fi sabilillahi ku yaki mana dan yada kalmar Allah wa alamu ku sani cewa anna Allah sami'un alim ubangiji ta'ala sami'un mai ji ne sannan kuma alimun wato ainihin masani ne wato sai zanto fadin Allah ta'ala wa qatilu fi sabilillahi umarni da yin yaki a cikin wannan ayar ya nuna ayar da ta wuce a baya mutanen tun da suka gudu jihadi ne suka gujewa an fahimta ku kuma ayar tana ba mu darasin cewa ashe gujewa mutuwa ba ya da magani in dai mutuwa din ta zo ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب فالموت واحد wanda ma bai mutu takobi ba zai mutu haka kawai a gida a kyauta ta'addadat al-asbab sababban mutuwa din ne suka sha bamban wani ya mutu a filin yaki wani ya mutu a hadarin mota wani ya mutu a wurin da ban ba wannan ba amma fal-maut wahidu mutuwa da guda ɗaya ce duk inda kace shi ta riske ka aida ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka kasance mutuwa za ta riske ku ko da kuna cikin wata ganuwa mai ƙarfi wanda aka zagaye da katanga aka sake zagayewa to mutuwa dai za ta je zuwa to dan haka sai aka yi umarni da jihadi dan a nuna cewa kar ku tsoron mutuwa a ku rinka yin jihadi don tsoron mutuwa baya sa mutum ya iya gujewa mutuwa din tsoron mutuwa baya sa mutum ya gujewa kadarin ubangiji da ya kaddaro na lokacin mutuwa dan adam shine wa qatilu fi sabilillah ku yaki dan yada kalmar Allah wa alamu anna Allah sami'un alim ku sani Allah mai ji ne kuma masani ne
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ولني وندا زي بيوى الله رنشي ككاور رنشي fadin cewa a baiwa Allah rance wannan buga misali ne ba wai dan Allah yana da bukatuwa zuwa ga wani abu na dan adam ba yahudawa da basu fahimci sakon ba sai suka dauka ubangiji ta'ala talakkale su ne mawadata domin mai neman rance babu ce ta sa ya nema wanda aka nema a wajensa su kuma wadatar sa ce ta sa aka je wurin sa din sai suka jingina ma Allah talauci Allah ce laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya ubangiji ya ji zancen mutanen nan da suka ce wai Allah talakka ne mabukaci ne su ne mawadata Allah ce sanaktubu ma qalu da sanu za mu rubuta abin da suka faɗa dan ai musu hisabi akan ranar tashin kiyama wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqqin kuma za mu rubuta ko tunu mun rubuce kisan da suka rinka yawa annabawa ba tare da haƙi ba wa naqulu zuqu azabal harir za mu ce da su ku dantane azabar wuta a ranar tashin kiyama to amma anan gurin ubangiji yace man zallazi yuqridu Allah qardan hasana ba wai dan tabbatarwa kansa talauci da cewa ku ko mawadata ne ba ka'idar shine ku ne talakawa mabukata shine mawadaci ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yashi yudhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi 'aziz amma dan buga misali ne da kusanto da nesa dan a nuna maka cewa abinda duk zaka kace dan yada kalmar Allah za a mayar maka kayanka kamar yadda wanda yayi bashi yana sa ran a mayar masa kayansa ba hasara kai ba ba wai dan Allah talaka ne ko modata ba za a mayar ma irin yadda ake mayarwa wanda aka ruba shi wajensa to bambanci ba da wanda aka ruba shi a wajensa anan gurin sai ce fa yudha'ifahu lahu adha'afan katira fayudha'ifahu sai Allah ya ninninka masa adha'afan katira ninki mai tarin yawa ninki mai tarin yawa har zuwa ninki 700 inda dukiya ce da aka kashe dan daukar kalmar Allah dan jihadi saboda ayat da zamu je kanta nan gaba kadan da darasin gobe ko jibi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah, misalin kowace naira ɗaya da mutum zai ciyar, ko kowace dala ɗaya da mutum zai ciyar, wato kamar misalin kwaya ce guda ɗaya da mutum ya shuka, da ya shuka ta sai ta fitar da zangarniya guda bakwai, jikin kowace zangarniya aka samu kwaya ɗari, in ka haɗa ɗari nawa kenan, ɗari bakwai shine mafi ƙarancin ninka maka da za a yi kan kowace dala ɗaya, kan kowace naira ɗaya, in dai ta zanto fi sabilillah. Abinda zai shiga cikin ma'anar jihadi, abinda zai shiga cikin ma'anar yaɗa kalmar Allah a ban ƙasa, in dai mutum zai ciyar to wannan shine matsayinsa. A ninka ma sau 700 sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah yana ninninkawa sama da 700 ga wanda ya gada ba. To a nan gurin sai ya ce fa yudha'ifuhu lahu adha'afan katira, zai ninninka masa ninka mai yawa. A can sai ya bayanin ninkawar mai yawar shine 700 zuwa sama da 700. To amma fa wannan ga wanda ya kasance ya bayar da kyakkyawar rance, abinda Allah yake da kyakkyawar rance, dukiyar da zaka cire zanto an same ta hanyar halal, kuma sannan lokacin da ka ciyar da ita ka ciyar da ita da kyakkyawar niyya, wannan shine zai tabbata, zai tabbata akan ma'anar manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, al-qardu al-hasanu dukiya ta halal, kuma aka ciyar da ita da kyakkyawar niyya, domin innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, baka yi nufin riya ba, baka yi nufin yabo ba lokacin da zaka kashe dukiyarka dan yada kalmar Allah a bangasa. Wallahu yaqbidu wa yabsut, karka dauka cewa kashe dukiya shi ke kawo talauci, kuma karka dauka cewa kame hannu da yin rowa shi ke kawo wadata, sai Allah ce wallahu yaqbidu, Allah ne ke kame dukiya daga wanda yaso, wa yabsut kuma sannan shi ne ke shimfiɗa ta yalwata ta ga wanda yaso, wa ilayhi turja'un kuma ya zuwa gare shi za a komar da ku a ranar tashin kiyama dan yi muku hisabin ayyukan. Sai Allah ce
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل شن باك دا لابارن ودنس تواغا كو ودنس جماعة من بني إسرائيل سكن بنو إسرائيل ودن سكي دنغن سوازوا جدا النبي يعقوب عليه السلام من بعد موسى ودن تاريز من سيازون باين سوء ور أنه موسى عليه السلام إذ قالوا لنبي لهم يأين دا سكا فتا وأن نبي سدا أكتورو موسى ana haka Allah ce iz qalu li nabiyyin lahum, yayin da suka ce da annabin su ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, turo mana wani sarki, kafa mana wani shugaban runduna ko komanda, nuqatil da zamu tafi mu yaki fi sabilillah tare da shi dan yada kalmar Allah. Ba a faɗi sunan annabi ba, idan kuka duba cikin littafai za su yi ta kokarin kawo su, waɗansu su ce shambulu ne, waɗansu su ce hizqil ne, waɗansu su ce wane ne, dukkansu zantuka ne waɗanda babu hujja a kansu, domin shi shambun ko a ce yusha, waɗanda suka ce yusha ne, ai yusha ya yi zamani da annabi Musa alayhi salam, waɗannan mutane kuma kissarsu ta zo bayan shuɗewar annabi Musa alayhi salam da lokaci mai tsawo. Ibn Kasir ya ce ba ma lokacin annabi Musa ba, har ma sai da annabi Dawud ya shuɗe, don annabi Dawud ya zo bayan annabi Musa alayhi salam, to kaga an samu lokaci mai tsawo kenan a bisa ga wannan tarihi da Ibn Kasir ya ambata. Dan haka dai wani annabi ne wanda Allah bai so ya bayyana wannan sunansa ba, ba kuma ta yadda za mu bi mu iya gane wani annabi ne sai ta fuska sahihiya ta wahayi. Allah ko bai sanar da mu ba cikin Qur'ani, manzon Allah bai faɗa mana ba cikin abin da ya inganta na hadisansa, kuma dama Allah ya riga ya faɗakar da mu cewa annabawa da manzanni da ya kawo cikin Al-Qur'ani ba dukansu bane yayi bayanin sunansu, waɗansu an yi bayanin sunansu, waɗansu an bar su a jumlace ba tare da fayyace sunayensu ba. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka, cikin su akwai wanda mun labarta muka su, akwai wanda mun labarta muka su, don haka irinsu sai dai mutum ya yi imani da su a jumlace. tuna abin da ya faru ga waɗannan tawaga cikin banu Isra'ilawa, yi duba zuwa ga kissar su. Idan ka taɓa sani da kalli kissar mana karo na biyu don kan wa'azi a cikinta, in baka taɓa sani ba saurari abin da za a faɗa ma don ka fahimci darasin da ke ciki. Mutane ne cikin banu Isra'ilawa suka zo suka samu annabi suka ce kawai yaƙi muke so mu tafi, mu ƴan jihadi ne a sa mana wani shugaban yaƙi mu tafi. Kana sai ce da su hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, shin kuna da tabbas cewa in an shar'anta muku, in an wajabta muku yaƙin nan ba za ku ja da baya ba ku ki zuwa yaƙi? Kano sai suka ce da shi wa malana Allah nuqatilu fi sabilillah, yo me ya shafe mu, me zai hana mu fita yaƙi dan yaɗa kalmar Allah? Ai so muke mu je mu shahada, so muke mu yaɗa addinin Allah a ban kasa. Wa kad ukhrijna min diyarina, buku da kari ma gashi an kore mu daga cikin gidajenmu. Abokan da muke son a sa mana komandan yaki mu sai yake su, su ne suka kore mu daga gidajenmu suka tilasta mu hijira. Wa abna'ina, sun raba mu da iyalin mu, ƴaƴan mu. Wannan shine abin da suka faɗa. Allah ce falam ma kutiba alaihimul qital, yayin da aka wajabta yaki din a kansu tawallau, sai suka juye baya suka ki fita. Illa qalilan minhu, sai ɗan kaɗan kaɗai daga cikin su ne waɗanda suka tsaya tare da wannan annabi, ko kuma tare da komandan yakin da annabin ya ɗora musu, su ne kaɗai ɗan kaɗan, amma mafiya yawa duk sun ja da baya sun gudu. Shi yasa galibi mai da'awar jihadi jihadi, idan jihadin ya zo sai ka ga ya gudu, amma wanda ya fahimci jihadi ta hanyar ayoyin jihadi cikin Ali Imran na'am, da cikin suratul Baqara, da cikin suratul Anfali, da cikin suratul Tauba, da cikin suratul Muhammad, da cikin suratul Fatih, da cikin suratul Ahzab, kaga yawa jihadi kitabar fahimta kenan. Ya fahimce shi dangane da kitabul Maghazi da ke cikin Sahih Bukhari, ya fahimce shi a cikin littafin Sunna, to wannan sai ga shiri yake, baya faɗa shiri yake. Sai ranar jihadin ya faru, to nan ne za a gane mazaje na gaske ba mazare ba. Waɗanda ko in jihadi galibi ba sa shiri, ba sa tanadi. Allah ko cayi walau aradul khuruja la adu lahu udda, inda da gaske ne sun yi da suna son su yi yaƙi, da sun yi tanadi ba wanda ya sani a ɓoye a gidansu. Sai ranar da suka san an yi kiran sallah ba lokacin sallah ba, to sun san jihadi za a. Haka ne ko ba tauni ba? Ranar da kiran sallah ba azhar ba, ba la'asar ba, ba magariba ba, to ai kowa sun kenan, ma'ana ka fito da shirinka. Waɗanda ba su da shiri sai ka suna juye-juye suna kyakkyafta ido, ba su san me za su yi ba. Walau aradul khuruja la addu lahu udda, da sun yi shirin tafiya yaƙi, da sun yi tanadi tuntuni, walakin kariha Allahu bi'asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idina. Ubangiji ta'ala bai so, wato ainihin yaƙi, in bi asahum, zaburarsu, da haka ba sa zabura, ba sa motsa jiki, ba sa tanadi. Fasabbatahum, Allah maɗaukakin sarki ya sa sun zama ragwaye masu ƙiuya. Wakila sai a ce da su uku domin alƙa'idin, ku zauna tare da masu zaman gida, mata ku yi gadi, dukan mun tafi sai mun dawo. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum, yayin da aka wajabta yakin a kansu sai suka ja da baya sai ɗan kaɗan cikin su ne kawai suka fito. Wallahu alimun bizzalimin, ubangiji ta'ala masani ne dangane da azzalimai.
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
وقال لهم نبيهم سي النبي سيسيد سوء إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا, ubangiji ta'ala ya turo Talut ya zanto shine sarki akan ku, shugaba akan ku, ko komandan yaki zai muku jagora. Shi Talut din a lokacin ba annabi bane ba, ma'ana an turo shi dan ya zame musu komandan yaki ne. Allah ya zabe shi matsayin shine shugaban yaki. Talut sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina, kaga ba nubuwa bake, ta yaya za a bashi mulki akan mu? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, mu ko muka fi cancantar mulki sama da shi? Walam yu'ta sa'atan min al-mal, ba a bashi yalwar dukiya ba, haka kawai sai ya zama shugaba a kanmu, bayan talakan talauni, bayan da komai, bai gaji sarauta ba, bai gaji mulki ba, ta yaya za a ce Talus kuma shi ne shugaban mu? Kaga tangarewa ta farko ke, ai lokacin ba su ayyana cewa wa za a turo mana, ba ta suka a tura mana kawai koma waye, yanzu an turo sun fara ja da bayan ki. Kada sai Allah ya ce da su, ko kuma shi annabin sai ya ce da su, inna Allah astafafa alaikum, lalle Allah ta'ala ya zaɓi shi Talus a kanku, ya shugabantar da shi a kanku, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, wa zadahu ya ƙare shi bastatan da yalwa fil ilmi, wajen ilmi da sanin ya kamata, wal jismi da kuma lafiyar jiki gabbai kenan, lafiyayyen gabbu. Dama shugabanci, kowane irin shugabanci akwai abin da ya dace da shi, akwai shugabancin da yake buƙatar ilmi mai yawa, akwai shugabancin da ba sai da ilmi da yawa ba, akwai shugabancin da yake buƙatar lafiyayyen gabbu, akwai shugabancin da koda gabban mutum ba shi da lafiya zai iya yi. Da haka dai kowane shugabanci akwai abin da ya dace da shi. Yanzu kwamandan yaƙi alal aqalli yana buƙatar waɗannan ababe guda biyu, yana buƙatar ilimin yaƙi, adab na jihadi, ya sallar dubban jihadi, idan za a kai farmaki dawa ake kashewa, dawa ne ba a kashewa a cikin yaƙi, kuma waɗannan irin alamomi ne za a lura da su, wanda in su sojoji sun siffanta da su akwai alamun nasara, dan ya zabure su, ya zaburar da su wajen siffantuwa da waɗannan sifofin. Waɗanne irin alamomi ko sifofi ne wanda in har aka same su sun yaɗu cikin sojoji, to akwai alamar wannan ƙasar ko za ta yi yaƙi ba za ta ci nasara ba. Dan a tsarkake soja daga irin waɗannan ɗabi'u bala gurbin halaye, kuma menene dabarar yaƙi, yaya za a yi a ci nasara, idan kuma an tsare ku ta ko'ina, yaya za a yi a gudu a je gida lafiya? Duk wannan yana cikin abin da ake so wajen sojan yaƙi. Khalid bin al-Walid yaƙin da ya fara yin fice a cikin sa ghazwatul mu'ta, ghazwatul mu'ta kuma ba nasara aka ci ba. Manzon Allah kafin ya tura sahabbai sai ya ce da su, na naɗa muku Zaid bin Haritha, idan har an kashe shi yayi shahada, to shikenan sai ku zabi Ja'far ibn Abi Talib ya zanto shine shugaba, idan yayi shahada sai ku zabi Abdullah ibn Rawaha ya zanto shine shugaba, idan yayi shahada to shikenan musulmai su zabawa kansu wanda ya fi cancanta. Manzon Allah yana zaune a Madina, an tafi can kasar Rumawa, tafiya kusan tota ɗaya tsakanin inda annabi yake da inda ake faɗa ɗin, ko dai kwanaki masu yawa ko da ba su kai wata ɗaya ba. Manzon Allah yana Madina, Ubangiji ta'ala na nuna musu me ke faruwa a filin yaƙi, yace da sahabbai ga Zaid bin Harisa can da tuta a hannu, sai ce ayya ya yi shahada, amma Ja'far ibn Abi Talib ya karɓi tuta, ayya shi ma ya yi shahada, to ga Abdullah ibn Rawaha can, ayya shi ma ya yi shahada. Sai manzo Allah ya shiru zuwa ɗan lokaci kaɗan, sai ce to ga tuta can za ta faɗi, can sai ce laqad akhadha sayfun min suyufillah, wani takobi cikin takubban Allah ya tafi tutar, shi ne Khalid ibn Walid da ya karɓi tuta ya ɗaga ta sama ya yi kirari, duk sojoji suka dawo ƙarƙashinsa, ya duba ya ga taron Rumawa sun nunkasa yawa, ya ga in ya tsaya za a yaƙi nan duk za a yi hasarar sojojinsa, sai ya shirya makidar yaƙi, sai da ya fita da soja ko asarar soja ɗaya bai dawo da su Madina lafiya, dan a sake sabon shiri a koma, aka sake sabon shirin da aka sa Usama ibn Zaid, kuma aka je aka ci nasara. Ma'ana soja ba wai ya ci nasara bane kawai soja, a yadda zai ma ya gudu shi ma soja ne, idan an tare nan an tare nan, wani irin makircin aikin soja za ka yi ka fitar da sojojinka, ka rage adadin gawa a cikin sojojinka, kar gawa ta yi yawa, shi ma aikin soja ne. To kaga kenan akwai ilimi a aikin soja, wanda mutum ba zai karanta wannan ba sai ya karanta magazi Rasulullah, ya kokin da manzon Allah ya cikin Sahih Bukhari, mutum ya karanci yaƙin Badr, ya karanci Khandaq, ya karanci wato ainihin Hunain, ya karanci wani ne, ya koki daban-daban, sannan musamman kuma ya zo futuhat da aka yi musamman na lokacin Umar ɗin Khattab, yadda aka karya daular Farisawa, yadda aka karya daular Rumawa, mutum ya karanci yaya ghazwatul qadisiyya, wani irin karan batta aka yi a wajen, akwai wani kwamandan soja ina jin ko a Syria ko a Egypt, wannan yakin ya dauka, gashi dama soja ne na zamani ya fitar da littafi guda aka yi harbul qadisiyya, mutum zai sha mamaki in ya karanta wannan, duk sojoji yanzu sai sun zama almajiran ka in ka karanta wannan. Amma illa ku kuna karanta hadisi ne dan neman tabaruki, ba dan ai aiki da shi ba. Allah rufa mana asiri. Inna Allah astafafa alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism, ubangiji ta'ala ya zabe shi dan ya zama shugaba akan ku, ya kare shi fil ilmi, wajen yalwar ilmi na sanin yadda za a yaki, wal jism da lafiyayyen gabu, wannan shine shugaba da ake so komanda a wajen yaki. Akwai lokacin da kuma abin da ake bukata kila wannan ya zanto wannan shine siffar sa wadda ta fitowa. Kaga ba ai maganar kiyamul layl ba, duk da cewa kiyamul layl tana da muhimmanci. Ba ai maganar azumin litirin da alamin ba, duk da cewa yana da muhimmanci. Ba ai maganar kaza ba, ai maganar kaza ba, duk da cewa kowanne yana da muhimmanci. Da akwai lokacin zaka ga wani jarumi har jarumi amma rago ne wajen ayyukan ibada. Kamata yayi da yayi ibada dan ya samu kamala, amma rashin yin sa baya fitar da shi daga cikin sahun jarumai in za a je yaki. Shi yasa aka tambaye Imam Ahmad bin Hanbal cewa mutane ne guda biyu, daya ga kiyamul layli azumin litinin da alhamis amma rago ne, daya fasiki ne amma kuma jarumi ne. Ciki wa zaka sa a cikin rundunar yaki dan ya zama shugaba? Yace ku kawo mun fasikin shi zan nada, fasikancin sa shi yasa fa, amma karfin sa kuma sai mu amfana da shi. Amma in kun kawo mana mai kiyamul layli, kiyamul layli sasa ce ta shi kadai, raunin sa kuma ya jawo mana, ko ba haka ba? Wallahi dole sai da sadi lodan dan yanzu akwai da dama wadanda in Allah ya arzuta su suna azumin litinin da alhamis, suna duk ababe ne masu kyau, kiraru qur'ani da menene, to amma sai ga rago ne to na bangaren. In ga wani wanda yake mai kokari to amma bai kai su wajen salaha ba, shi bai damu da azumin litinin da alhamis, daga ramadana sai ramadana kawai ba zuwa shi da sauran wani azumi. To amma sai ka ganin kamar wani mujrimi ne kanin fir'auna ne kawai, tunda shi bai zama su ba, wannan kuma kuskure ne. Zaka amfana da karfin shi idan kuna da irin waɗannan cikin sojoji, cikin ƴan sanda, cikin ƴan kastam, ƴan immigration, cikin ƴan jarida, cikin wane ne, duk waɗannan wakilanku ne, su musulmai ne kuma musulmai ne, ɗara su da kuka yi ta wani ɓangare, su ma za a zo ranar su sun ɗara ta wannan ɓangaren, ko ba haka bane ba? Akwai wani aikin liman ne zai, akwai wani aikin da ɗan jarida zai, ko an ba liman an ce zo ga gidan rediyo kai ba zai iya ba, ko ba haka bane ba? Sai kawo labari na minti 30 a cikin isar da wani sako na rabin minti, wannan sakon dan shi a kawo, wancan dun rufewa aka yi, an yi mukaddama, an yi khatima, amma a tsakiya sakon yake ba wanda ya fahimta sai masu hankali. Haka ne ko ba haka bane? To amma za a yi wannan idan an sami jarida masu kishin addini, an sami sojoji masu kishin addini, an sami kowa da kowa mai kishin addini. Haka ne ko ba haka bane ba? Inna Allaha astafahu alaykum wa zadahu fattatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha, ubangiji ta'ala yana bayar da mulkin sa ga wanda ya ga dama, wallahu wasi'un alim, ubangiji ta'ala mai yalwa ne ko masani ne. Tallatin
wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ سَيَأَ النَّبُوَ سَيَتِي دَسُوءٍ inna ayata mulkihi alamar cancantar Talut ya zama shine shugaba akan ku, an ya'tiyakum at-tabutu, zaku ga wani akwatin nan da aka kwace muku shi ya dawo gare ku, akwatin da fihi sakinatun min rabbikum, a cikin sa ne natsuwar ku take daga wurin ubangijinku, wa baqiyatun mimma taraka alu musa, kuma a cikin sa ne za a samu ragowar abinda annabi Musa ya bari da iyalin gidansa, wa alu harun, da abinda annabi Harun ya bari da iyalin gidansa, ta hamiluhul mala'ika, mala'iku za su zo suna ɗauke da shi. Wannan Tabut kissoshi sun zo masu tarin yawa dangane da labarinsa, amma galibin su Isra'iliya ce. Idan mutum ya ɗauki littafin al-Isra'iliya wal mawdu'at fi kutub tafsir na Muhammad Abu Suhba, zai ga yayi bayani mai kyau a ciki wajen tace abinda shine zai fi dacewa da zahirin alqur'ani, da kuma abinda yake baragurbi ne, sannan babu wani abinda yake gaskata shi cikin alqur'ani ko kuma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana maganan girman akwatin cewa ya kai zira'i biyu ko kuma ya kai zira'i biyar, tsawonsa ya kai zira'i kaza, duk wannan ba su da dalili cikin qur'ani. Ko wannan akwati iri na abu kaza ne, ga bayanin na katako ne ko na karfe ne ko ga abinda aka yi shi da shi, duk wannan ba bayanin su cikin alqur'ani ko hadisi. Wani akwati ne da dadde aulun su, wanda annabi Musa alaihi salam ya bar musu shi, kuma a lokacin annabi Musa littattafan at-taura ko takaddu na at-taura da aka rubuta waɗansu bangarori na at-taura don karantar da mutane, su ake ajiyewa a ciki. To da haka sai zanto banu Isra'ilawa a cikin tarihinsu, wannan akwatin na da muhimmanci. Ko an fita yaƙi, shugaba yakan fita da wannan akwatin, da ya ga suna nema su gudu sai ya ɗauki akwatin ya ajiye a gabansa. To idan ya ajiye a gabansa fa, to kowane bayahude kowane dangin kai gidan banu isra'il ba sa gudu ko da za su kare sai sun tsaya dan suna ganin abun kunya ne a ce an kwashe wannan akwatin an tafi da shi shi kuma sai fito da shi aje ma'ana in kunya da abokin adawa zai dauka ya tafi da shi garin su kayan gadan su tun lokacin annabi Musa a ce an kwashe yana garin wani ai kun ji kunya to sai lalacewa ta zo wa banu isra'ilawa har aka zo aka samu sarakunan daga cikin sarakunan duniya wanda suka zo suka yake su suka fatattake su suka kwashe wannan akwatin suka tafi da shi to yanzu da suka zo suna son su yaki a karo na biyu sai ubangiji ta'ala ya sa wannan annabin ya nada musu Talut kuma annabin ya ce da su alamar Talut shine shugaba dan ku sake sakankancewa dan ku yanzu kuna cewa wai annabi yakun lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lan yu'ta sa'atan min al mal wai ta za a ba shi shugabanci bayan bai da dukiya bai da kaza gashi ko an ce inna allaha tafahu alaikum allah ne ya zabe shi to alamar ku gane allah ya zabe shi akwatin nan da abokanan adawa sai ku kwace muku za ku ga an ɗauko shi an zo an kawo an ajiya kofar gidansa ko a gaban shi Talut to sai ku gane a ce Talut zaɓi ne na Allah sai ku risina ku bi abin da Allah ya ce ina fatan kun fahimta to sai aka ɗauko wannan akwatin mala'iku suka ɗauko shi ba a ganin mala'ikun amma ana ganin akwatin gashi nan kamar ya taho daga sama ya zo aka ajiye shi a gaban Talut yana dukka suna nan suka ce to mun sallama kan da lallai shugaba ne a kanmu kuma zaɓi ne na Allah sinan nan Allah ke ce musu inna ayata mulkihi ta harshen annabi kenan inna ayata mulkihi an yati yakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum abinda ake nufi da sakina shi ma wadansu malaman tafsiri tun daga wajen sahabbai da tabi'ai an ruwaito maganganu masu yawa akan su wadansu ce sakina wani tsuntsu ne na zirari wadansu ce sakina kaza duk wannan ya saba wa zahirin qur'ani sakina irin wanda Allah yake saukarwa mummunai a lokacin yaki fa anzalallahu sakinatahu alayhi وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم kaga sakina ta zuci kenan an gane ku an irin wannan sai ake magana fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu harun tahmiluhu almalaika
inna fi dhalika minhu falaysa minni wa man lam yata'am ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
فلما فصل طالوت بالجنود يعني طالوت يتباين قريب بالجنود دندمر ياكي فصل بمعنى خرج قال سيدي دسو إن الله مبتليكم بنهر وبنجل تعالى زي جربيك دوتا قولما تزاوه يتوجنتين malamin su sun yi ta kokarin bayyana wace korama ce wadan su shi ne nahar urdun wato koraman nan ta jordan wadda take tuta Palestine har ta shiga jordan yanzu kuma ta shiga cikin isra'il wadan su ce kaza wadan su ce kaza to duk wannan an gina shi ne kan cewa shin wadannan mutane a ina ne suka rayu ina ne gurbin su ko wurin zaman su a duniya wadan sun ce a azru'at cikin kasar sham wadan suka ce a iraki ne wadan su ce a ina ne duk dai inda aka ce nan ne garin su ko wurin zaman su ko wannan gulbin ko korama da aka faɗa ta gari kaza ce dukkan shi ba ya da asali ta hanyar Qur'ani ko hadisi inganta ce kuma ba manufar kissar shi ne a karantar da mu ina suka rayu ba manufar kissar mu ga ɗabi'unsu da halayensu mu koya ba ruwanmu daga garinsu balan namu sai ƴan garinmu ne ko ba ƴan garinmu bane ƙabilarmu ne ko ba ƙabilarmu bane launin fatarmu ne ko ba launin fatarmu bane ba a'a darasin kawai ake bukata ina fata an fahimta kuma a gane wannan wani kogi ne inna yace da su inna allaha mubtaliikum binahar allah zai jarrabe ku da wani kogi za ku fita cikin sa yanzu fa man shariba minhu falaysa minni dukkan wanda ya ɗebi ruwan nan kogin ya sha to ba ya tare da shi wa man lam yata'amhu dukkan wanda bai sha ba fa fa innahu minni to wannan yana cikin runduna ta wanda zamu tafi yake da su illa man istarfa ghurfatan bi yadihi sai dai wanda ya kamfaci kamfata ɗaya da tafin hannunsa to wannan na iya yafewa amma wanda ya sha sama da kamfata daya sai ya tafi hannunsa, to ba zai iya durewa kisrawa ba, don haka ni ba zan iya tafiya da shi yake ba. Wato kaga soja akwai bukatar a yi masa horo, a ba shi atisaye na musamman ta yadda zai saba da wahala. In ba haka ba, an fita daga gari ana cikin kisrawa, an zo sun tafi kai kowa zai sha ruwa, an zo bakin kogi ya kamata kowa ya sha, su kuma sai ce to alamar kun cancanta ku bi da kar wanda ya sha wannan ruwa. Sai fa tafin hannu daya, duk wanda ya dauki tafin hannu daya ya sha, to shikenan sai gobe, wanda ku isa sama da haka to shikenan ba zai zauna tare da shi, sai koma gida. Allah ce fa sharibu minhu, gaba ɗayan su sun suka sha daga cikin wannan koraba, illa qalilan minhum, sai kan kadan din cikin su so ne ba su sha ba. To waɗanda suka sha sama da tafin hannu daya sai ku koma, ba za su tafi ba. Waɗanda ba su sha ba ko suka sha tafin hannu daya kadai, sai to ku kone abokan tafiya ta. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu, yayin da ya ƙetare wannan teku ko wannan gulbi, shi da waɗanda suka yi imani tare da shi, wanda ba su sha ba ko suka sha tafi ɗaya kadai, qalu, sai su sauran suka ce, la taqata lana al-yawma bi jalut wa junubi, a yau kam in ma da mun bi su ba mu da iko wajen fuskantar Jalut da shi da rundunarsa. Wato Jalut shine shugaban waɗancan kafiran da za a yi yaƙi da shi, Talut kuma shine shugaban waɗannan mummunai kenan wanda annabi ya nada a kan su. Wato waɗanda suka faɗi wannan magana su ne wanda suka sha ruwan, su ne suka ce yau ai in ma mun bi ku yau ina za mu iya yin faɗa da Jalut, rundunarsa tana da yawa, mu ko ƴan kaɗan ne mu kai su yawa ba, suna da tanadi, mu ko tanadi mu bai kai nasu ba. Su sun manta da cewa sunnar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ba ya taimakon gaskiya wai don yawan mabiyanta ko don yawan tanadin mabiyanta, yana taimakon gaskiya don sunanta gaskiya, ya karya ƙarya don sunanta ƙarya. Duk wanda ya tunanin cewa za a ci nasara ne a wajen yaƙi lokacin da sojojin musulmi suka tsara na kafirai yawa, tanade-tanade da kayan faɗa na musulmi suka tsara na kafirai yawa, to ya jahilci ba hakikanin yaƙin musulunci. Hakikanin yaƙin musulunci shine abin da zamu karanta nan gaba, kan mafi a cikin kalilatin zalabat fi adan kasirata. Hakikanin yaƙin musulunci shine bal naqtu bil haqqi ala al batil fayadmahu fa idza huwa zahiq wa lakum al wailu mimma tasifun. Qa'idan kenan, ya akwai imani, akwai tanadi, ko da tanadin bai kai na kafirai ba, sai imanin ya zanto shine cikon da kuke da shi wanda kafirai ba su da shi. Ina fata kun bayyana. Su suna ganin suka ce la taqata lil yawm jalatu junudihi, قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, sai wadanda suke da yakinin cewa lalle za su gamu da Allah, wanda suka yi imani kenan. Azzannu annam bi ma'ana al-yaqin, wa ra'u al-mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa, ay ayqanu annahum muwaqi'uha, inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, ay an ayqantu anni mulaqin hisabiya. Azzannu bi ma'ana al-yaqin, قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, wadanda suke da tabbas a cikin zukatunsu cewa za su sadu da Allah, sai suka ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'izni Allah wallahu ma'as sabirin, kan min fi'atin qalilatin, da yawa za ka ga wata rundunar yaki karama, ghalabat fi'atan kathiratan, za ta rinjayi rundunar yaki mai yawa, bi'izni Allah, da izinin Ubangiji, wallahu ma'as sabirin, Ubangiji ta'ala na tare da masu hakuri. A wajen yaƙi dole sai an jurewa hakuri, yunwa, kishirwa, tafiyar kasa, wahala, ƙura, turnikewan hayaƙi, duk waɗannan suna buƙatar hakuri, wanda ba da hakuri sai ya gudu. Kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah, da haka manzon Allah da adadin mutane 310 ya rinjaye rundunar kafirai a yaƙin Badar, su wajen 900 zuwa 1000, shi ne ma Al-Bara ibn Azib yake cewa da yawa daga cikin sahabban manzon Allah wanda suka halarci yaƙin Badar sun bani labarin cewa adadin rundunar da suka fitar da Talut su ne yawan adadin rundunar da manzon Allah ya fitar da su a yaƙin Badar. Wato kaga sirrin nasara din kenan, waɗanda Talut ya fita da su a wancan yaƙi ƴan kaɗan ne, da haka wanda suka gudu ma suka rinka cewa la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junudi, wanda suka yi imani suka rinka cewa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah, to kaga wato kamar da wanda inna manzo Allah ya fita da su ma kaɗan ne 310, wato sinadarin nasara dai shine iznin Ubangiji, dan yace bi idhnillah, da iznin Allah ta'ala, wallahu ma'as sabirin, Allah ta'ala yana tare da masu hakuri. Kuma cin nasara akan sojojin musulmai ba shi ke nuna Allah baya son su ba, ubangiji da Allah na kaddara ta nasara akan su saboda hikimomi masu yawa wanda ya bayyana cikin suratul Ali Imran. Jiya lokacin da muke kiyamul lail din mun gudu kan waɗannan ayoyin. Ayoyin da suke magana kan kan yakin Uhud. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada. Mana dan Allah ya bayyana su wane ne mummune na gari. Mummune na gari ko su ɗan kadan ne za su tsaya akan imani. Wanda ba na gari ba in sun ga an zama kadan sai su ta. Kaga sai sai Allah ya kaddara waɗansu su mutu a cikin kuwa karkashe waɗansu dan aga sauran za su tsaya ko ba za su tsaya ba. Wa yattakhidha minkum shuhada kuma domin Allah ya riki waɗansu a matsayin shahidai. وليمشخص الله الذين آمنوا دان الله يتاتي زكاة وطن بسكي ربوة وينهق الكافرين أكد قاسنا نقول أبنجي دياي بياني سكي القرآن هيك مؤمن بزازة وبقنا دا إيماني أنس نصر أكبر إلا بطاهم هنجا كوف مواني سابو دا كوكي واني كوز كولي دا كوكي سيأت نصر أكبر فودان كوي تناني ميجا وليس النصر سابو إلي كزاني ننجا بسيكو تنجي بداف ميميته من الليس كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سألتم
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
ولما برزوا لجالوت ولما برزوا يا عند سكي مبارزة سكفتو فتونا فتوكي ننجا طالوس دمتا ناسا سنفتو تنقل ننجا جالوت درنجا ناسا سنفتو سيلين برزوا لجالوت وزلولي suka bayyana a gaban Jalut da rundunarsa wato da suka bayyana a gaban juna kalu sai su mummune suka ce rabbana ya ubangiji afrigh alaina sabran ka malalo mana hakuri na musamman daga gare ka kama mai zukatan mu da hakuri da juriya wa sabbit aqdamana sanan ka tabbatar da dugadigan mu ta yadda kada mu gudu wansurna ala alqawmil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai Allah ce fahazamuhum bi idnillah sai suka rinjaye su suka ci nasara akan su da izinin Ubangiji wa qatala Dawud Jaluta sai Dawud ya kashe Jaluta tun lokacin da aka faro kisar ba ai maganar Dawud ba sai yanzu kaga wato ana fahimtar mazaje ne bayan an fita filin daga kafin a fita galibi dai akan gane masu magana amma bayan an fita da ziyar tun farkon kisar zuwa yanzu ba ai maganar Jaluta ba sai yanzu ba ai maganar kai Dawud ba sai yanzu wa qatala Dawud Jalut sai annabi Dawud wanda yana cikin rundunar Talut ya kashe Jaluta to bayan ya kashe shi me ya faru wa atahu Allahul mulka wal hikmata sai Allah ya bashi mulki ko ya bashi hikima shine annabta wa allamahu mimma yasha ya sanar da shi irin abin da ya so na wahayi da ya masa wato ya sanar da shi al'amura da dama ya sanar da shi wahayi ya sanar da shi yadda zai wada al'amura wa allamnahu sanata labusin lakum liyuhsinakum ko lituhsinakum min ba'atikum fahal antum shakirun wa laqad atayna dauda minna fadla ya jibadu awwi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid al-imal sabiqat wa qaddir bis-sarj wa a'malu salihan inni bima ta'maluna basir wani da suke abinda Allah ya sanar da shi yadda zai rika sulkan yaki ya sanar da shi da zai rika kayan yaki ya sanar da shi yadda ake sarrafa karfi alanna lahu al-hadid amma yadda karfi a wajensa kamar yadda auduga take a hannunka kai abin da kake so da ita kai ke kira abin da yake so da kai ma'ana dukkan wata kere-kere an riga an wuce tun lokacin annabi Dawud alaihi salam shi ne wa atahu Allahu al-mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha Allah ce walau la daf Allahin nasa ba'dahum bi ba'd, ba dan yadda Allah ke kare waɗansu mutane ba daga sharrin waɗansu mutane din, la fasadatil ardu, da barna ta faru a bangasa. Ma'ana akwai mutanen da Allah ke sa su zanto masu adalci sai su hana azzalimi yin zalunci, ba dan su masu adalcin da suke hana azzalimi yin zalunci ba, to da san zalunci ya mamaye duniya sai fasadi take faɗi hadin duniya. Ina ba ta an fahimta. Amma Ubangiji ta'ala yana baiwa waɗansu kariya da waɗansu, sai ya kare marasa ƙarfi da masu ƙarfi, masu ƙarfin su tare musu, sai ya kare marasa mulki da masu mulki, masu mulki su hana azalunci wanda yake mara ƙarfi. Shine walau la daf'u llahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakin allaha dhu fadlin 'alal 'alamin. Allah madaukakin sarki ma'abucin falala ne 'alal 'alamin, akan halittunsa gaba daya. Tilka ayatullahi, abinda aka karanto muku na baya, tun daga alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa zuwa nan, ayatullahi ayoyin Ubangiji ne. Ko kuma abinda aka karanto tun daga alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazar al-mauti har zuwa nan, ayatullahi ayoyin ne da Allah. Natluha alayka bil haqq, muna karanta su akan ka da gaske, tare da gaskiya. Wa innaka, kuma lalle kai wannan annabi, wato lamina al-mursalin, kana cikin manzali. Wannan Dawud da ake magana shi ne annabi Dawud alayhi salam, wato sai ya nuna waɗancan mutane da ake magana wato sun hada zamani da annabi Dawud. Amma akwai wata magana ta malami da suke cewa sun zo bayan annabi Dawud, wanda na gabatar da ita farkon magana in za ku tuna, na kyale ta dan mu zo nan gurin. Amma anan gurin an nuna sun yi zamani da annabi Dawud alayhi salam, kuma wannan ke nuna mana ashe annabi Dawud ya zo ne a tarihance bayan shudewar annabi Musa. Har Ibn Kathir ke cewa tsakanin su zai kai shekara 1000, tsakanin shudewar annabi Musa zuwa annabi Dawud alayhi salam. Dan an ce alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa, sannan sai aka kawo kisar, kuma aka ce a ciki ga annabi Dawud. Wa innaka lamina al-mursalin, lalle kana cikin manzanni. Sai Allah ce
in kan rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, معنى تلك قصة الرسل. Abinda aka ambata a baya wani sashi ne ko bangare ne na kissoshin manzanni, su ko manzanni din faddalna ba'dahum ala ba'd min fifi ta sashin su akan sashi, wani ya dara wani daraja ba don matsayin su dai ba. Minhum man kallama Allah, cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi, shi da shi annabi Musa alaihi salam. Wa kallama Allah Musa taklima wa rafa'a ba'dahum darajat, Allah ya dauka waɗansu darajoji masu yawa, kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar annabi Ibrahim, duk suna da darajoji masu yawa. Annabi Ibrahim an rike shi a matsayin khalil, wanda kaza Allah Ibrahim khalila, haka manzon Allah ma khalil ne, doriya akan haka, kuma shine sahibu liwa'il hamdi yawm al-qiyama, sahibu al-maqam al-mahmud wal haud al-mawrud sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-maqam al-mahmud, manzon Allah ne kadai ke da shi, ba wani annabi ko manzo cikin manzanni da zai yi hamayya da annabi wajen samun wannan matsayi, ko ya turmutsu da annabi wajen samun wannan matsayi, shi kadai ne mai shi sallallahu alaihi wasallam. Shine wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna isa ibn maryam al-bayyinati, mun baiwa annabi Isa dan nana maryam al-bayyinati, hujjoji, rayar da matacce, warkar da mai ciwon albaras, warkar da mai makanta duk da izinin Ubangiji. Wa ayyadnahu, kuma mun karfafe shi, bi ruhin qudusi, da ruhi mai tsarki, shine mala'ika Jibril. Wato duk wannan wato bayyana mana matsayin annabawa daban-daban kenan. Wannan aya na nuna lalle waɗansu sun fi waɗansu a cikinsu. Amma akwai hadisi cikin sahih Bukhari da Muslim na Abu Huraira, wani musulmi suka yi rigima shi da wani bayhudi, sai bai hudan wajen yin musu da rantsuwa a cikin musu sai ce wallahi allazi faddala musa alal alamin, ina rantsuwa da Allah da ya fifita annabi musa akan dukkan halitta. Sai wannan musulmin ya dawo sai kwala masa haka sai kai ya kace annabi musa bai fa annabi muhammad sai kai kara aka fada masa Allah ga abin da ya faru sai manzo Allah ke cewa la tufaddiluni alal anbiya ko la tukhayyiruni bainan nas ko bainal anbiya, kar ku fifita ni akan sauran annabawa. Yace za a busa kaho kiyama na tashin kiyama, sai in fito daga cikin kabarina sai in ga annabi Musa yana rike da wata fila cikin filolin al'ars, wata gofa cikin gofannin al'ars, ban sani ba shin an tayar da shi ne kafina ko kuma a'a dama shi da aka yi busar mutuwa bai mutu ba, an sakanya masa da suma da ya a nan gidan duniya lokacin da ya nemi ganin Allah aka sumar da shi bayan ya ga haske. To wannan ce tasa kuma da aka yi busar mutuwa ta ranar tashin kiyama da kowa zai mutu shi bai mutu ba, manzo Allah sai ni ban sani ba. Sai kawo wannan hadisi shine Ibnu Kathir ya ce to kaga wannan hadisin sai muga kamar ya ci karo da wannan aya, ga shi ko hadisi ne sahihi ba wata masakata ta da'ifantar da shi dan ya tafi cikin Bukhari da Muslim. Shine Ibnu Kathir sai ya hada tsakanin hadisin da aya cewa manzo Allah ya faɗa haka ne dan tawazu ɗaya daga cikin hanyoyi kenan, amma shi da kansa ya san cewa yafi sauran annabawa, amma ya faɗa wannan dan tawazu. Ko kuma ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka cewa kar a fifita shi akan mu ne, in ya zanto an yi hakan ne dan a wulakanta wanda aka fifita din, in dan ka wulakanta wanda ka fifita annabi kansa cikin annabawa ne to bai dace ba, dan wulakanta kowanne annabi ridace, wulakanta annabi Isa ridace mu a musulunci, wulakanta annabi Musa ridace fita ne daga musulunci, da mutum zai zagi annabi Isa ko ya zagi annabi Musa a wurin mu wato hukuncin sa kisa ne dan ya ridda. To kaga in mutum zai fifita manzon Allah dan cin mutuncin wadancan annabawa to shine manzon Allah ya hana, ko kuma wadansu daga cikin ababen da Ibnu Kathir ya faɗa wanda in kun koma zamu gani. Allah ya ce walau sha Allahu maqtatal ladina min ba'dihim, da Allah ya ga dama maqtatal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atul bayyinat, da mabiya annabawa din nan ba su yi yaki ba a tsakanin su bayan shodewar annabawan tare da cewa ga hujjoji su, da Allah ya ga dama da ba su yi yaki ba, ma'ana da su kashe juna ba, da su fada su da ba su rinka yaƙar juna ba, walakin istala, amma sun yi safani. Fa minhum man amana, cikin su akwai wanda ya imani yawan zukan abinda annabin sa yazo da shi, wa minhum man kafar, daga cikin su akwai wanda ya kafirce ya bijire wa koyarwar da annabin sa yazo da shi. Walau sha Allah, da Allah ya ga dama ma qatatalu, da ba su yi fada da juna ba, walakin Allah yaf'alu ma yuri, sai dai Ubangiji ta'ala yana aikata abin da ya ga dama. Meyo ma'ana akwai koyayyar hikima cikin kaddara yadda suka yaki da juna ko suka yi fada da juna. To abinda muka fada zama daidai, Allah subhanahu wa ta'ala wannan muka kuskure, Allah ya